Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017 kuma yau take Juma'a. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayin wasu mutanen jihar Bauchin Najeriya dangane da sauke kwamishinonin jihar gabaki daya da gwamnatin jihar ta Bauchi yayi a jiya. Za ku ji rahoto dangane da watsi da karar da tsohon gwamnatin jihar Adamawa da aka yi a kotun ɗaukar ƙara ta yi. A yau kuma muna son jin ra'ayoyinku ne akan abubuwan da suke a ranku sai a bugo a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau jami'in watsa labaran fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya yi murabus daga aikinsa. Rahotanni da kafafen yaɗa labarai na cewa ƙudurinsa na ajiye aikin na da alaƙa da naɗin sabon daraktan yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa Anthony Scaramucci, inda suke cewa Spicer ya miƙa takardar murabus ɗinsa ne jim kaɗan bayan da aka naɗa sabon daraktan. A tarukan manema labarai da yake gudanarwa a fadar shugaban ƙasa, Sean Spicer ya janyo hankulan masu kallon talabijin da kafofin sada zumunta. A baya-bayan nan dai mataimakiyar Spicer ce ke gudanar da ire-iren wannan taruka.
Ta nan kuma shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya gayyaci duk mutanen da suka fice lokacin rigimar siyasar na ƙasar na shekaru biyu da suka da su dawo gida. Nkurunziza ya miƙa gayyatan ne a jiya Alhamis lokacin da ya ziyarci ƙasar Tanzania, wanda ke zama bulagurinsa na farko tun yunkurin juyin mulkin ranar 13 ga watan Mayu na shekarar 2015. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka Tanzania na da 'yan gudun hijirar ƙasar Burundi su 240,000, waɗanda yawancinsu ke zaune a sansanonin garuruwan da ke makwabtaka da Burundi. Nkurunziza ya gana da shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli a gundumar Ngara. Shugabannin biyu dai sun yi jawabi gaban gungun jama'a ta amfani da harshen Swahili.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane na hannun daman shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sun fara binciken muƙarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller, da zumar gano wasu ayyukan asha da su muƙarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantarsu da taka rawa a binciken da ake mai alaƙa da Rasha da shi Trump ɗin, a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya Alhamis. Ɗaya daga cikin lauyoyin shugaba Trump, Jay Sekulow, ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin waɗanda muƙarraban ke da wani abin da zai saka ayar tambaya a cikin aikin nasu, kuma za su rinƙa nuna hakan a duk wata dama da suka samu, ciki har da tunkarar shi kansa Robert Mueller akan zancen. Shugaba Trump ya nemi jin ta bakin wasu masu ba shawara kan cewa ko zai iya amfani da ikonsa wajen yin afuwa akan 'yan hannun damarsa da iyalansa, har ma da shi kansa, daga binciken da ake gudanarwa akan alaƙarsa da ƙasar Rasha. A cewar jaridar New York Times, 'yan hannun damar shugaban na neman duk wasu hanyoyin da za su kawo ɓatanci ga masu binciken.
Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Firaminista Nawaz Sharif, ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai uku da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. Da yake jawabin ƙarshe, ɗaya daga cikin alƙalan ya yi alƙawarin cewa za su duba yiwuwar haramtawa Sharif shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar. Sharif dai ya musanta aikata duk wani laifi a matsayin da lauyoyinsa suka yi ta nanatawa a lokacin wannan shari'ar, wacce ta kwashe mako guda ana yin ta. Sai dai kuma lauyin da ke wakiltar jam'iyyar da ta shigar da ƙara ta Tehrik-e-Insaf na da ƙwarin gwiwar cewa za a samu Firaministan da aikata laifi a kuma haramta masa shiga duk wasu harkoki na siyasa.
Daga ƙarshe a yau Juma'a Koriya ta Kudu ta yi kira ga makwabciyarta Koriya ta Arewa da ta yi sauri ta karɓi goren gayyatar zaman tattaunawa soja a ƙoƙarin shawo kan zaman ɗar'ar da ake tsakanin ƙasashen biyu. Taron da ake fatar zai kaiwa ga dakatar da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Har zuwa yanzu dai a hukumance Koriya ta Arewa bata amsa gayyatar zaman sulhun ba, kuma bata amsa kira na biyu na tattaunawa kan dawo da shirin sake hada iyalai da yakin Koriya ta Koriya ya daidaita. A wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce da alamun zaman tattaunawa da ta yi ƙoƙarin shiryawa ya gudana a yau Juma'a 21 ga wannan wata a garin Punjab da ke bakin iyakar Koriyan biyu ba zai samu ba, idan har Koriya ta Kudu ta cimma burinta na samar da wannan tattaunawa da makwabciyarta, hakan zai zamanto irinsa na farko tun watan Disambar shekara ta 2015.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, ajiye ne gwamnan jihar Bauchi a Najeriya ya sauke baki ɗayan kwamishinoninsa. Sakamakon haka, wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mutane, ciki har da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa.
Na ji ta bakin ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sauka, Pharmacist Musa Ibrahim Madaki, da abin da ya ce.
Mun yi zama da shi na mutunci, kuma ya gwada mana wannan lamari, kuma alhamdulillahi ya mana bayani na fahimta wallahi. Ai godiya yadda muka tsaya muka samu wannan gwamnati, har kwanan gobe muna da matsalar gwamnatin nan. Fata ran shi ne ai wanda suka samu kansu a cikin wannan su fahimci maganar da take wannan abu da aka yi. Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi.
Sigir Madaki Shira wani dan jihar Bauchi ne, shi ma dai ya tofa albarkacin bakinsa a kan batun.
Wannan abu da gwamna ya yi daidai ya nuna yanzu za a yi shimfiɗa waɗanda jama'a za su karɓe ta 100%, domin ko'ina mutane ƙorafe-ƙorafe suke yi a kansu. To kaga yanzu gwamna ya fara ansa damuwar mutanen Bauchi, idan zai zaɓe na gaba ya nemi waɗanda suke tafiya da jama'a, su na gindin gwamna su ne suke kawowa matsala.
In ji cewar Comrade Abdullahi Koli, tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar Bauchi.
Gwamna yana da iko da zai iya canji lokacin da ya ga dama, don doka ta ba shi dama yin haka. To amma da dalilan da sukan jawo a saukar da shugabanci gaba daya, to wani abu ne wanda watakila ana son a yi gyara. Wasu lokuta kuma yakan shafi yanayin tafiyar gwamnati ko akwai matsaloli. Wasu lokuta kuma yakan zamanto guguwar siyasa ko tsananin guguwar siyasa ta kan sa a yi wannan canje-canjen, wanda kuma mutane a kullum an ce za a yi canji, to suna tsammanin za a kawo abu sabo wanda ya fi da amfani domin ya zamanto an samu gwamnati mai inganci ba al'umma.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla Abdulwahab Muhammad, har ila yau a Najeriya dai Ibrahim Abdulaziz ya jiyo mana yadda ta kaya sakamakon korar karar tsohon gwamnan jihar Adamawa da kotun ɗaukaka ƙara ta yi.
To wai koya tsohon gwamnan ke ji da wannan wanke shi da kotun ta yi?
Godiya Ubangiji nake yi, me kuma zan ce, na gode wa Ubangiji da abin da ya yi mini yau, kuma ina godiya wa duka wanda suka yi mana addu'a. Fata na shi ne Adamawa ta samu ta ci gaba, Najeriya kuma ta sami zaman lafiya. Biya da haka sai godiya muku dukanku, na gode.
Shi dai Balangilari dan jam'iyyar PDP ne, mutum da tun farko wasu ma ke ganin fa akwai abin dubawa. Honorable Abdullahi Firimbi da ke zama gusa jam'iyyar PDP, kuma zaman kwamishinan yada labarai a zamanin Gilari, ya koma bayyana dalilansu na nuna shakku tun farko.
To Abdulaziz, mu wannan abu da hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ga tsohon gwamna Barista Bala James Gilari, mun ce akwai abubuwa dai wanda shi wancan alkali bai gani ba, kuma shi yasa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara. A nan ne za mu bi gadon abin, kuma alhamdulillahi gaskiya ta yi halinta. Mai girma gwamna Bala James Gilari, yau kotu ta wanke shi, kuma wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne, ba wai wa shi kadai ko mukarrabansa ba, ci gaba ne wa ainihin judiciary da kuma talaka, wanda yake ganin cewa idan aka ainihin wato tauye haƙƙin shi a wani wuri, ko kuma akai wani abu wanda bai gamsu da shi ba yana da wuri wanda zai iya kaiwa aje a duba mishi to kaga yau dai alhamdulillah godiya ga Allah kuma alhamdulillah muna fata kuma wato za su ci gaba da ainihin wato yin abubuwa mai kama da haka duk inda gaskiya take a ainihin wato bayyace ta duk inda kuma aka ce ga kurakure a tabbata an nuna mutum kuskuren shi
kawo yanzu dai lauyoyin hukumar ta EFCC basu ma bayyana koshin za su garzaya kotun koli ba ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Masauraro kamar da muka saba yau Juma'a za mu so jin ra'ayoyinku ne kan abin da yake ranku ba mu da wani tambaya gare ku sai a bugo a bayyana mana mu ji ra'ayin naku to har yanzu dai kuma kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 5 saura minti 19 amma a shakata da wannan wakar
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin ya Allah Amin amin tuma amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu yayi hasara babba kowai da shi idanu dan ce yayi hasara babba Nishi idanuwa shata mu ba mu sune Nishi idanuwa shata mu na gudune Kitunda ba mu sune har ya kasance mu na gudune ku dauki jawabi daga fadi Kitunda ba mu sune har ya kasance mu na gudune ku dauki jawabi daga fadi Ciya ido amadari lalan ciya ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To madallah mun samu kira na farko daga Ibadan wake magana
Nana malume dan CDD nan kala shanu ake yale kala biko addibin nan kaji
to malam mai dogon suna menene ra'ayinka
eh abinda ra'ayi na ina kira ga gwamnatin Neja Allah ya taimaka muna mu muna ina da gida nan sabon gari nan Kwantagura to Allah wannan hanyar ruwa na cikin gari gaba dai kun taushe ya taimaka muna ya gina muna kwalbati kwalbati na hanyar ruwa ya taimaka muna saboda mutane na tsananin wahala wurin in an yi ruwa zaka iya ci ruwa sun ma bai unguwa mutane na wahala kwai da gaske
a jihar Neja kenan ko to madalla
eh a can jihar Neja
to mun gode da wannan kira naka
madalla gode
okay to bar mu je jihar Sokoto wake magana daga jihar Sokoto
Abdul Qadir Sarki huru ne daga Sokoto
to Abdul Qadir Sarki menene ra'ayinka
to ra'ayina dama ina so ɗan majalisa dangane da abin da yake yi magana da kuka yi na kudi da haji ya kamata lalle su san mataki sosai domin da yake lokaci na yi na kusan fara tashi da aikin haji to lalle ya kamata tsawon nan kodiri su ɗauke shi da gaske da himma domin mu ga mu talaka halle muna jirin su sosai wannan shi ne a cikin suna da
To madalla malam Abdul Qadir Allah ya sa waɗanda aka yi kiran domin su sun ji sai kuma jihar Gombe wa yake magana a jihar Gombe
Sunana Babangida Abdullahi daga hukumar karamar hukumar Akko Gombe State Nigeria
To malam Babangida
Ina so in miƙa godiya na ne ga mutanen kasar Gini bisa ga tashi tsaye da suka su da Buhari addu'a Allah ya ba shi lafiya
To
ina ra'ayina a wannan ranar ku ta lafiya ne magana Babangida Abdullahi da karamar hukumar akukun bisu Najeriya.
To madalla mun gode. To masu sauraro kar amanta yau layin mu a bude yake, ba mu da wata tambaya a gare ku, za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku ko kuma halin da ake ciki a yankunan da kuke. Sai a kira a bayyana ra'ayi. To mun san wani kiran wake magana? To da alamar layin ya danyi tangarda. Layin ya yanke. To nan ba da za a kira da ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655. To kuma mun samu wani kira daga Ajakuta. Wa yake kira?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Ina magana da Jiniya Lelwa Ajakuta a nan jihar Kogi.
To Jiniya, barka da warhaka.
To yau ina kira ga gwamnonin Najeriya da baki ɗayansu don Allah mu makiyaya a yi mana adalci. Kamar yadda gwamnan Kano Ubangiji Allah saka mai da alheri shekaran jiya na ji yana kan magana kan Filani makiyaya. Tsakani da Allah daga nan jihar Kogi, in dai makiyayi zai tashi ya kudu, to Allah yana cikin matsala ba ƙarami ba, akwai haɗari. Don Allah a taimaka mana, muna da ƴanci a Najeriya ba. Wallahi in ba da daddare za ka yi tashi, in dai wai da rana ne ina cikin matsala. Daddaren ma ba ƙaramin haɗari ba ne. Can ma inda muke ciwo kwantawa suke su harbi makiyaya, da ya tsere su shi ne mai dabbobi. Da bazaran nan har da suka kashe mana shanu zai kai sha a nan tsakani abin nan an wuce nan jihar Kogi.
To Malam Jiniya, Allah ya sa waɗanda kai wannan kira domin su sun ji. Sai kuma jihar Sokoto. Hello, wake magana daga jihar Sokoto?
Liman Muhammad, Radio Eva daga Sokoto.
To Malam Liman, menene ra'ayinka?
Abinda an ra'ayi na gaskiya, ina roƙon Allah shi ba Buhari lahiya.
To amin.
Allah shi mishi shi lahiya.
Amin amin.
Sannan kuma gaskiya na ji daɗi wa da na same ku. Na yi kai tsawon shekara guda ina fita, wallahi ban samu ba.
A shekara guda?
Wallahi shige da shekara guda kullum, wallahi sai na nema.
Ka yi ƙoƙari. To ni ma ina farin, muna farin cikin samun mu da kai yau. Mun gode. Sai wani lokaci sai a ci gaba da kira. Sai kuma jihar Naija, wani ne yake kira daga jihar Naija?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
Ibrahim mai wankin hula, menene ra'ayinka yau?
To ni dai ra'ayina, dan Allah ina kira ga gwamnan jihar Naija da ƴan majalisu ma taimaka mu da hanya tsakanin da gazuwa Eki. Saboda hanyar nan aƙalla a sati za a samu mota sama da 500, to amma yanzu mota 100 ma ta gagara a hanyar nan ba. Kai ko 50 ma ba za ka samu ba garanti.
To me yasa mu hanyar? Menene yasa mu hanyar? Akwai ta ne ta lalace ko a hanyar ce gaba ɗaya babu?
Hanyar ruwa ya gina hanyar, sannan kwalbati gaba ɗaya da sauran rushe.
To Allah ya sa waɗanda aka yi kiran don su san ji, Malam Ibrahim. Sai kuma mu je Ocin Yakubu. Wa yake kira?
Sule Muhammad Darajani daga Bauchi, Shira Local Gamma.
To Malam Sule, menene ra'ayinka?
Allah gata Malam. Kamar ne da wancan malami na baya faɗa, wallahi na shekara ne ya ce ji ma ina neman ku, Allah bai sa na ji ku ba sai yau.
To alhamdulillah, yau kun yi sa'a.
Yi wallahi, kuma bar addu'a ta da nake ne, Allah dawo mu da shugaban mu lafiya, Allah kuma ya ƙara masa lafiya.
To amin amin.
Kuma na ji an ce gwamnan ya soke kwamishinoni. To Allah sa abin da ya yi, Allah sa alkhairi ne.
To
na gode.
To masha Allah, mun gode.
Sule Muhammad Daraja.
To masha Allah. To wa yake kira daga jihar Yobe?
Garba Abuja Jajimaji daga Karso Local Government.
To Malam Garba, me za ka ce mana?
Yau alhamdulillah, yau ni ra'ayina yana da shugaban gwamnatin Yobe.
A kan wannan
hanya tamu daga gashiwa zuwa ainihin Silumbuta, alal hakika wannan guri ya lalace. Kuma al'ummar wannan guri gaskiya gurin ya riga ya lalace. Idan aka ɗauko ko mai ciki ko mara lafiya kafin a kawo shi zuwa asibiti,
ya riga ya galabaita saboda haka muna kawo muna kai kukan mu ga ainihin gwamnatin tare yobe ta tsurka idan haƙin akan ta yake sai kokari ta gyara in kuma haƙin ainihin tayin to yi kokari ya ainihin kai wannan kukan nan ina fatan Allah ya sa yaji kuma Allah ya sa amfani da wannan magana
to a a da kuma hada awa kiwa kiran namu yayi daidai sai kuma mu je fata su wani ne ke kira to barka da warhaka
ya lafiya ya aiki
to alhamdulillah
abin da zan yi magana akai
wai ya sunanka ya sunanka malam
eh
ya sunan malamin
Allah ji daga fata
su malam malam Allah zaka iya dan iya matsawa daga dan awakin nan naji sai bebe ake yi min a kunni
sai zan baka daya iri ne
to ina sauraron ka
to ni zan magana a game da akan kungiyar direbobi ne ke so ne kira gare su
to
da mu ba su mana abin da ya dace kowanne irin abu in yazo kan mu sai kawai garanda komai wannan a kashe wannan anan a kashe wannan anan ba na jin suna magana akan haƙƙin mutanen da suke mulka ya kamata su rinka tabbatar da cewa suna mulkar mutane in ana taka musu haƙƙi da neman musu haƙƙi ko magana kamata su fito su rike amma ba sa yin magana eh shine kawai kukara yau da su kungiyar direbobi
to Allah ya sa sun ji ka yanzu kuma za mu je ƙasar Niger da kai mai wake kira
Malam Shehu Muhammadu.
To Malam Shehu Muhammadu menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai ina gurin godiya kwarai kuma Allah ya tsara muku alheri, Allah ya tsara muku albarka. Muna roƙon Allah mai kowa mai komai, ɗan majalisar dokoki, su ji tsoron Allah, gwannoni su ji tsoron Allah. Wannan inuwa ta wannan bawa Allah suka shiga Allah ya taimaka musu. To bari mai zagon ƙasa, duk wanda ya zalunci wani Allah na rama masa. Kuma muna roƙon Allah ya mai da Buhari lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya, duk mai son Buhari mutu, Allah ya isa muna gare shi. Saboda Buhari ba Allah na ba, Allah ya halicce shi, shi ma bawa na irin na kowa, aka maka buƙata da Allah ya yi shi mutumin ƙwarai. Allah ya zaɓa muna cikin Najeriya wani mutumin ƙwarai ko ba.
To, amin amin Allah ya amsa. Sai kuma mu je Kaduna a Najeriya. Wace magana?
Tajiru Ahmed da Hausawa, barka da lasariya.
Na'am, barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiranku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam Murtala na rigasa.
Yan uwa a gurguje yanzu kai tsaye ana shirye da mai girma gwamnan mu jihar Kaduna a gidajen rediyo na Kaduna. To kuma shawarar da za mu bayi shi da mu samu wata hanya ba shine ya ce bai da matsala da wasu dukkan yan jam'iyyoyin shi. To abu ɗaya na sa gwiwa na kasa ina roƙon shi in yana ji na ya fito kafafen yaɗa labarai ya buga a jaridar TV cewa ya yadda yau. Duk wanda yake gaira da matsala da shi a jam'iyyarsu ya zo su zauna da shi idan ya haka duniya za mu tabbatar ya sauke naushi su ne suka ki su zo su sasanta abinda muke roƙon su kenan su haɗa kai ko muna ƙara roƙon gwamnoninmu ya kamata su haƙo dam 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 a kowane jiha saboda noman rani ba sai an jira gwamnatin tarayya ba a taimaka ma shugaba Buhari harkar noma da fatan za ku tashi shi lafiya.
To madallah Murtala mun gode Allah ya sa kuma sun ji waɗanda ake kiran da su sai kuma Yobe wake magana daga Yobe.
Alhaji Mai Sani ne daga Yobe State, Rukun Local Government.
To, Alhaji. To, ina jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne, kamar yadda ake magana a fadar da noma, a fadar da noma. To, gwamnati fa tana so ta kasa guiwa. Domin akwai wuraren da aka yi ta maganganun noman ranar nan kamar wata takwas, wata bakwai da suka wuce baya, duk wasu ƙa'idodi da sharuɗa. Da suke shimfiɗawa sun shimfiɗa kuma an bi dai gwargwadon hali to amma har yanzu ba wani labari ya hadda muna ta yi nisa. To muna roƙon gwamnati duk waɗanda suke da hannu ko kuma alhakin wani abu akan wani abu taimaka al'umma taimaka al'umma taimaka muna.
To madalla da wannan kira muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci kuma ce ne akan wannan harkar wannan lokaci na kira waya da muke yi. Sai a ci gaba da kira za mu ci gaba da amsawa a ranar Litinin in Allah ya kai mu.
To yanzu kuma sai sharhi Murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. hukumar kasar Iran sun yankewa wani ba amurki zaman shekaru 10 a gidan yari bisa tuhumar sa da aikata leken asiri. Kakakin ma'aikatar shari'a ta Iran Bolaham Hussein ne ya bada sanarwar ranar 16 ga watan Yuni. Shafin wallafa labarai na ma'aikatar shari'ar Mizan ta bayyana sunan ba amurkin Shiwei Wang dalibin jami'ar Princeton kuma haifafen Beijing ne. Hukumar jami'ar Princeton ta ce dalibin yana gudanar da bincike ne akan daular Qajar domin kammala karatunsa na digir-digir da cewa an kama dalibin ne a tsawon watanni. Batun kama Amurkawa da ma 'yan wasu kasashe da zarginsu da aikata laifukan da ke barazana ga tsaro abu ne da kasar Iran ta dade tana yi. Duk da matakin da Iran ta amince da su a shekarar 2015 tarayyar Turai da wakilai na dindindin da kuma kasar Jamus za su tilsawa Iran kasancewa kasa mai sanin ya kamata a jerin kasashen duniya. Iran ta ci gaba da aikata san ranta inda take kama Amurkawa da 'yan wasu kasashe. A shekarar 2016 hukumomin Iran sun yanke wani ba amurki Siamak Namazi daurin shekaru 10 a bisa laifin liken asiri da kuma mahaifinsa mai shekaru 80 wanda shi ma ba amurki ne ya je kasar domin kokarin fito da ɗansa shi ma sai aka yanke masa hukuncin shekaru 10 a bisa laifin liken asiri. Akwai mutane da dama da suke fuskantar irin waɗannan a hannun hukumomin ƙasar Iran ciki har da wani ɗan ƙasar Burtaniya ɗan asalin ƙasar Iran ɗin wanda yake aiki a ɓangaren agajin gaggawa na Thomson Reuters wanda shi ma aka ɗaure shi na tsawon shekaru 5 da ma mai fafutukan samar da kafar sadarwa ta yanar gizo wanda ɗan ƙasar Lebanon ne mazaunin Amurka. Waɗannan mutane da Iran ta garkame sun musanta aikata waɗannan laifuffukan. A cewar wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce tsare fursunonin siyasa babban kita haƙƙin ɗan adam ne. Ta ce babu wata ƙasa da za ta ɗauki irin wannan halayya da za ta yi ƙima a idon duniya. Amurka ta buƙaci gwamnatin Iran da ta saki duk Amurkawa da 'yan wasu ƙasashe da suke tsare da su domin su samu damar komawa ga iyalansu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mu tattara ina mu yana mu ga Sarfil Hashim Gubal da labarai amma a takaice.
To a takaice a yau jami'in watsa labaran fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya yi murabus daga aikinsa. Rahotanni da kafafen yaɗa labarai na cewa ƙudurinsa na ajiye aikin na da alaƙa da naɗin sabon daraktan yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa Anthony Scaramucci, inda suke cewa Spicer ya miƙa takardar murabus ɗinsa ne jim kaɗan bayan da aka naɗa sabon daraktan. Shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya gayyaci duk mutanen da suka fice lokacin rigimar siyasa na ƙasar shekaru 2 da su dawo gida. Nkurunziza ya miƙa gayyatar ne a jiya Alhamis lokacin da ya ziyarci Tanzania wanda ke zama bulagurinsa na farko tun yunkurin juyin mulki ranar 13 watan Mayu shekara ta 2015. Wasu mutane na hannun damar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sun fara binciken mukarraban babban jami'an gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller da zummar gano wasu ayyukan ashe da su mukarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantar su da taka rawa a binciken da ake mai alaka da rashin da shi Trump din.
To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Ladies Christian da ta bada shirin, ta bada umarnin shirin kuma ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu Malam Suleiman. Ni na Jar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.